إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد شيخ بركة رتمنا وأن مكرن تامي البركة مكرن تريني تيميا يومنا رانا الحميس وشتي ديدا ranan 22 ga watan Jumadal Ula Jumadal Akhira hijira 1445 wanda ya daidai da ranan 4 ga watan 1 2024 miladiya. Yau karatu mu bangaren Mustalahul Hadis ne, wanda muna karatu cikin littafin Taisiru Mustalahul Hadis wallafar al-Sheikh al-Doktor Mahmud Ahmad al-Tahan alayhi rahmatullah, wanda wannan shine zai zama majalisi na 52 a cikin karatuttukan wannan littafi. Muna cikin babi na 4 kuma shine na ƙarshe a cikin littafin Al-Babur Rabi, wanda yake magana akan al-isnadu wa ma yata'allaqu bihi. Karkashin babin muna fasali na 2 da shi ma shine fasali na ƙarshe, al-faslu thani fi ma'rifati ruwat, ko kuma ma'rifatu ruwat, wanda yake magana akan sanin marwaita. Bayan mun wuce da ta'iful isnad, yanzu muna babi fasali na 2 da yake magana akan sanin marwaita. Karkashin fasalin muna gaba ta 8, za mu tashi gaba ta 8, ma'rifatul mubhamat. Mun yi ittifaki?
Na'am.
Ma'rifatul mubhamat, sanin al-mubhamat. تعريفه أولا تعريفه نفركو تعريف المبحمات تعرف نفركو لغة تعريف سألغة المبحمات جمع مبحم المبحمات جمع نينا مبحم وهو اسم مفعول وهو اسم مفعول من الإبحام ضد الإضاح wanda shi mubham ismu maf'ul ne an abanna mubham ismu maf'ul ne min al-ibham an samo shi daga kalmar al-ibham ibham shine didd al-idah kishiyar idah idah shine abai fito fili qarara a ganshi a fa'ince shi sai a ce wadih kalamun kalam wadih ji kalamun wadih annahu al-wadih al-balaghatu al-wadihah الموضحة وجمع لما فيكه كان أبن دي فيتو سرلي أكا غانيش أكا فإنشيش مبهم شيني أبن دي بويا بأ غانيش بأ شيني مبهم أبن دي كي بويا بأ غام فإنترس بأ أقوي كورا كورا أكانسا بفيتو فيلي أم فإنشيش يندي كماتا بأ شيني كينا مبهم أبن دي أكا بويشي idan wa bai fito da kyau ba. Ibhami kuma shine abin nan din masdar nan, wannan a lugar larabci ba istilahan. A istilahi idan aka ce al-mubham ko al-mubhamat a wajen istilahi na malaman mustalahul hadis suka ce huwa man ubhima ismuhu fil matan aw al-isnad min ar-ruwat aw mimman lahu alaqatu bir riwaya. Yace huwa a istilahi shine man ubhima ismuhu, wanda aka boye sunansa, an rubuta sunan amma an rubuta shi da wani abin nan salan da ba za a gane wane ne ba, kamar a ce rajulun wani mutum ai ba za a gane wane ne ba, wani mutum ko kun gane bai fito an gane shi ba, ko a ce wata mata ko a ce mijinta ko a ce ɗansa, kun gane? To ɗansa ai ba a gama gane wani ɗan ba, wace matar ba wani, ko a ce ɗan uwan mahaifinsa, ya ce wa ɗan uwan mahaifinsa kaza, ɗan uwan mahaifinsa mubham ne, tunda ba a san ba wane ne, kun gane ko? To wannan duk yana cikin al-mubhamat. Yace huwa man ubhima ismuhu, wanda aka ibhamun sunansa, fil matani, a cikin matani, awul isnadi, ko a cikin isnadi, minar ruwaci, daga cikin marwaita, aw mimman lahu alaqatun bir riwaya, ko kuma daga wanda yake da alaka da riwaya, daga cikin marwaita, ko wanda yake da alaka da riwayar. Ya zama an boye sunansa, sunan nashi bai fito sarari barara ba, an gane wa ake nufi. To wannan ya shiga daga cikin al-mubhamat. Thaniya, nabi min fawaidi bahthi, to yana daga cikin fa'idodin bincike akan wannan ilimi. In kana al-ibhamu fi sanadi, idan ibhamun ya kasance ne a cikin sanadin hadisin, idan wato alim na farko kenan ya kasance shi ma gida biyu. Fa'idodin bahasi akan wannan ilimin. Alif, fa'ida ta farko, in kana al-ibhamu fi sanad, idan ibhamun ya kasance a isnadin hadisin ne, a sanadin hadisin ne, ko kace sanadi ko kace isnadi, duka ɗaya ne. Shine ce, to fa'idar da za a samu a nan shine ma'rifatur rawi in kana siqatan aw da'ifan. Za mu san rawin idan mun yi bincike, to za mu san wane ne wannan rawin da aka yi ibhamunsa, za mu gano wane ne. In kana siqatan, idan ya kasance amintacce ne, aw da'ifan, ko kuma ya kasance mai rauni ne. Lilhukumi ala alhadisi bisihati aw adh-da'fi, domin mu samu damar yin hukunci akan hadisin da inganci ko rauni, mu ce ya inganta, ko kuma mu ce hadisin mai rauni ne. Za mu iya yin hakan ne kadai ta hanyar gano wannan mutumin da aka ibhamunsa, mu gano asalin wane ne. To in mun gano mutum ne amintacce, hadisin ya me, ya inganta. Wannan in a isnadi ne, ku kiyaye. Idan a isnadi ne, mutum ya ce haddasani fulanun kaza an rajulin qala kaza kaza, an samu wannan a cikin isnadi, to wannan rajulin din akwai bukatar mu gano shi. In mai rauni ne, mu raunana hadisin. In amintacce ne, mu inganta hadisin. To kaga akwai fa'ida kenan. Eh, wannan fa'ida ta farko, idan a isnadi ne. Ba nabi wa in kana fil matan, idan ko ibhamun a matani ne, cikin matanin hadisin ne, kawai sai sunan wani yazo, kuma yazo mubham, to falahu fawaidu kathira, gano wane ne wannan mubham din, yana da fa'idodi da yawa. Abrazuha, mafi fice daga cikin fa'idodin, ma'rifatu sahibil qissati aw as-sa'il, sanin ma'abucin kissar, wane ne yake da kissar, ko kissar akan wa ta faru. Aw as-sa'il, in kuma wani ne yake yin tambaya, wane ne wannan mai tambayar, akwai bukatar mu gano wane ne mai tambayar nan. Hatta idza kana fil hadisi man abunan manqabatun lahu arafna fadlahu, har idan har ya kasance a cikin wannan hadisin akwai wata manqaba, wato wata falala tashi, to za mu gano falalarsa a cikin hadisin, kun gane ko? Da haka mai yiwuwa kissar tana da alaka da wani manqaba. Manqaba shine ya zama wani abin, wani abu na falala wanda ya faru da mutum, kamar ko wata karama ce, ko wani abu na karramawa, ko kimantawa, ko darajantawa a shara'ance ya faru da shi a cikin kissar, ko shi ne tambayar da ya tambayar, sai wani abu ya faru da ya janyo masa falala sakamakon tambayar. Kenan za mu gano, za mu lissafa wannan a cikin mai manaqib dinsa, a cikin dangin falalolinsa da abubuwa, dan ana lissafin manaqib na sahabbai da kuma magabata, ana faɗin falalolinsu. In an kawo tarihin su, sai a faɗi falalansu. Kenan sai a lissafa wannan abin da ya zo a hadisin a matsayin wata falala tashi, wanda in ba a gano wane ne ba, kaga ba za a lissafa wannan a matsayin falalansa ba, tunda ba a gano wane ne ba. Inma dai kawai mun gano wata falala ta wani mutum a cikin wannan hadisin, an ba san wane ne ba. Wa in kana aksa zalik, idan kuma abin ya kasance akasin haka, wani abu ne haka na zargi ko munanawa ya faru da shi, to gano shi, mu gano wane ne hakan ya faru da shi, fa'idansa. Fa yahsulu bi ma'rifatihi as-salama, as-salamati فيحصل بمعرفته السلامة من الظن أبن الذي فارو تهنير قانو واندى أبن يفارو دشي شيني رامو كبوتا دقا زاتو هو زامو كبوتا دقا زاتو بغيره جمد وننسى من أفاضل الصحابة دقا من يمين صحابي ما صفل له تا ايوا أبن الذي فارو أتكين كسر كو حديث واني أبن يمركو wanda zai iya dan taba abin nan din su zai iya dan shafar sa shi zai zama wani abin aibatawa gare shi ko wani abin zargi to in bamu gano wani ne ba wani a ransa zai iya jin wata kila Abubakar ne wata kila Umar ne wata kila Aliyu ne wata kila Usman ne kun gane ko to idan muka gano wani ne kaga wannan zarge zargen an kubuta da sauran sahabbai daga wannan zatan in an san wane ne amma in ba a gano wane ne ba to zuciya za ta cika da zace-zace to wane ne wannan to sahabban da suke zama tare da manzon Allah sune su wane to mai yiwa wane ne to dan a kubutar da waɗannan sahabbai daga irin wannan zatan to akwai buƙatar a gano wane ne wannan abin ya faru da shi kun gane ko kenan in abu ne mai kyau sai a lissafa shi a matsayin falalarsa in abu ne mara kyau to gano shi zai sa a kubutar da sauran daga zargin su da wannan abu to kaga akwai fa'ida shi ma a cikin bahasi game da wannan ilimin salisan gaba na uku kaifa yu'raful mubhamu tayaya ake gano mubham tayaya ake gano hadisi mubham yace yu'rafu bi ahdi amrayni ana gano shi ne da dayan al'amura guda biyu ana gano hadisi mubham da dayan al'amura guda biyu alif na farko بوروده مسمى في بعض الروايات الأخرى أنا غانو هكا بوروده مسمى تهنير وتو زوان سشي واند أكا إبحام الناشي تهنير يزو مسمى أبن أنبتو وتو أنا مي أنبتنسا كرارا في بعض الروايات الأخرى a wani sashi na ruwayoyi na daban gane ko sai mu samu a wannan ruwayar mun same shi mubham to idan muka zo muka harhada ruwayoyin duka sai mu samu a cikin wata ruwaya an ambace shi da sunan shi to tanan ana muna iya gano a shi wani ne anan shi wannan sahabin ko wannan marwacin yayi ibhami bai ambace sunan ba amma shi wancin ya ambace sunan kenan sai mu gano wane ne ta wannan hanya ta farko da ake ganowa kenan ana gano wato mubham wanda ake ibhamun sa ko a isnadi ko a matani ta hanyoyi ta dayan hanyoyi guda biyu an gane ko al'amura guda biyu na farko yazo yan ana mai ambaton sa a wasu ruwayoyi na daban kenan sai mu gano nan ma shine inma dai kawai nan an boye sunan ne ko an ibhamun sunan ne nan kuma an ambace shi wadih ba hanya ta biyu bitansisi ahli siyari ala kasirin minhu ta hanyar nassantawar ma'abuta tarihi sira ala kasirin minhu akan da yawa daga gare shi shi wannan wanda aka yi mubham din yanzu sun ambaci da yawa daga gare shi wanda aka yi ibhamun din sa ya zo ruwayi da yawa samu yawancin su sun ambace shi a cikin ruwayar su ko da wasu musu ambata ba sai a gano ta wannan hanyar mun gano wani ne kazan nan ya faru da shi to ta wa'innan hanyoyin ake gano mubham ta ɗaya daga cikin wa'innan hanyoyin rabi'an gaba ta hudu aqsamuhu kashakashan hadisi mubham yace yuqsamul mubhamu bihasabi shiddatil ibhami aw adami shiddatihi ila arba'ati aqsam ana kasa mubham da gurgudan tsananin ibhamin da ya faru a ciki ko ya faru da shi ko kuma rashin tsananin sa ana kasa shi gida nawa ila arba'ati aqsam zuwa kasuwa hudu gida hudu yace wa abda'u bi ashaddiha ibhama zan fara da mafi tsananin boyuwa daga ciki ko kuma mafi tsananin ibhami daga cikin su mafi tsanani ma zai fara daga mafi tsanani sannan mai bin sa alif na farko wanda shine mafi tsanani rajulun aw imra'atu mutun yace rajulun aw imra'atun ko a isnadi ko a matani kuna gane bambanci tsakanin isnadi da matani ko to mutun yace rajulun wani mutum aw imra'atun ko wata mata to kuma yafi tsananin boyuwa mun gane ko ka hadisi ibn abbas kamar inda yazo hadisi ibn abbas anna rajulan cewa lalle wani mutum kaga wannan da waya a gano wane ne sai ta hanyar wasu ruwayoyi ko kaza wani mutum qala ya rasulullah yace ya ma'aikin allah alhajj kullu amin shin aikin haji wajibi ne kowace shekara wannan hadisin ai mun san shi mun sha karanta shi a kitabul hajj wajibi ne annabi ce a ba wajibi bane amma da nace eh da ya zama dole da ya zama wajibi har annabi ya ja kunne game da yin tambayoyi akan abinda ba a zo maka da shi ba kai ka shiga yawan tambayoyi na kakale malamai suna kawo shi a wannan babun ma irin masu kokarin bincike akan abubuwan da ba a bayyana musu ba har alqur'ani Allah ya ja kunne ya allazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum ku daina yin tambayoyi akan wasu abubuwan da ba akai shiru ba ai magana akan su wanda in an bayyana muku abin zai munana a gare ku za ku ji ba dadi wani zai zo ya ce manzo Allah wane ne babana ba gani ai wannan tambaya ce ta ta'annuci to in ya faɗi wani abu ci ai kai ya faɗi kai kana tsammanin kai babanka shine Kaisu shi ake danganta ka sai manzo Allah shi da Allah zai iya saukar masa da wahayi a faɗi hakikanin baban sai ce ai babanka shine wane sai a faɗi wani abu wanda ba shi ake danganta ka da shi ba kenan daga nan sai ka gano ashe kai ba dan wane bane kaga sai mutun ya shiga damuwa kun fahimta yawa ka zo ka ci wane da babanka to in an yi rashin sa'a ita mahaifiyar ta dan yi kwanawa to a gani sai a tona sai asiri ya tono to ba san irin wannan to shi wannan mutum ya ce hadar rajulu huwa al-aqra'u bin habis wannan mutumin da yayi wannan tambayar shine al-aqra'u bin habis a gane an binciko an gano wane ne duk da nan ibnu abbas ya yi ibhami ya ce anna rajulan amma an binciko an gano wanda ya tambayar shine al-aqra'u bin habis to wannan shine mafi tsananin boyuwa mai bin sa a wajen boyuwa shine al-ibnu wal bintu da ko ya an gane ko ce da yarsa ko dan sa ko zo a isnadi ko zo a matani ويلحق به الاخ والاخت انا رزكت da dan uwa ko yar uwa da wannan haka kuma wabnul akhi wabnul ukhti ana rizkat da dan uwa ko dan yar uwa wabnul akhi wa bintul ukhti ko kuma abinna wa bintul akhi wa bintul ukhti ko kuma yar dan uwa ko yar uwa duka ana rizkat da su da a wannan babu ya zama an ambaci ibnun ko akhun ko ibnul akhi ba tare an ambaci wane ne ba kaga wannan mubham ne shi ma yace ka hadisi ummi atiya kamar hadisi ummi atiya fi ghusl binti annabi sallallahu alaihi wasallam bima'in wa sidrin kamar hadisi ummi atiya da tayi bayani akan wankan da aka yi wa yar manzon Allah bayan rasuwarta an wanke ta da ruwa da kuma magarya to kaga hadisin sai yazo da ambaton yar manzon Allah man ba ambaci wace ce daga cikin su ba kaga shi ma wannan mubham ne kun fahimta domin ayyan manzo Allah duka sun rasu kafin shi in banda Fatima ita kadai za a cire to amma da ake bincike sai aka gano Zainab ce shine ce hiya Zainab radiyallahu anha to wannan da ummu Atiya take magana akan ta wanda sun yi mata wanka da ruwa da magarya ita ce Zainab yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga an zo ta zo mubham ya zo mubham an ce yar manzon Allah amma ta hanyar bincike sai aka gano ai Zainab ce kun gane sai mai bin sa al-ammu wal amma a ce ammun sa ko ammar sa shine uncle dan wajen dan uwan mahaifi ko yar uwar mahaifi wayul haqu bihi al-khal wal khalat ana riskan da dan uwan mahaifiya da yar uwar mahaifiya da wannan وابن او بنت الام والامه ko kuma dan ko yar ammi ku 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 zan ko kuzin yar amnin ka ko dan amman ka su ma ana riskar da shi wabnu aw bintul khalu aw bintul khali haka ana riskar da wato dan ko yar uwar mahaifi wato dan uwan mahaifiya ko yar uwar mahaifiya dan uwan mahaifiyarka ko yar uwar mahaifiyarka to danta ko yarta shi ma ana riskar da shi da wannan sai ambaton sai zo a isnadi ko a mace ne to shi ma wannan kaga mubham ne tunda ba a san ba wane ne kun fahimta yace ka hadisi Rafi' bin Khadij kamar hadisin Rafi' bin Khadij radiyallahu anhu an ammihi wanda yace ya ji shi daga amminsa dan uwan mahaifinsa kun gani an ammihi kaga wannan a isnadi ne ya ji daga amminsa fin nahyi anil mukhabara game da hani akan al-mukhabara al-mukhabara shine wani hadin gwiwa bangaren noma ka hada gwiwa da tsakanin mai gona da wanda zai noman gonar akan in ya noma to zai bada wani kaso kaza cikin yana da kaso muayyan a cikin abin da ya noma ko kuma ka bashi gona ka bashi iri ka bashi taki da komai yayi noma in ya gama noman to zai dauki kaso kaza cikin abin da aka noma za a raba gida uku ya dauki kaso daya ko za a raba gida hudu ya dauki kaso daya ko abin da ya kama da haka to wannan nau'in hulɗa ce wanda malamai sun yi sabani akan ta wasu sun yi hani game da ita saboda wannan hadisi kun fahimta saboda wannan hadisin kamar mazhabin Abu Hanifa mazhabin Shafi'i mazhabin Malik Shafi'i duka akan wannan suke suna hani game da wannan nau'i na kasuwanci amma mazhabin Ahmad bin Hanbal su sun tafi akan halaccinsa kun fahimta to wanda suka tafi akan halaccinsa wasu sun raunana hadisin wasu kuma sun ce hadisin munkar ne wasu kuma sun faɗi wani abu daban wasu kuma sun dora shi akan hanin ba hani bane na haramci hani ne na mai nakar hanci wasu kuma suka ce a hanin tare da wata illa ne idan har shi wanda ya bada noman gonar ya iyakance bangaren da zai zamo nashi kamar a ce gonar idan ta bada amfani to bangaren gabas shine nawa bangaren yamma shine naka to wannan ne aka hana ko kuma yace duk abin da ya fito a gefen ruwa to nawa ne tunda ya fi kyau abin da zai fito a can inda babu can gefe inda yake nesa da ruwa shine naka to shi ma ba a yadda da wannan ba suka ce to in an yi shi da wannan sharadin bai halatta ba amma in an yi shi akan za a gane amfanin gonan gaba daya a girbace shi a kasa gida uku misali kai da ɗaya ni da biyu ko kai da ɗaya ni da hudu misali suka yarjejeniya wannan ya halatta Ibn Taymiya a cikin Al-Muntaqa ya kawo wannan yace abin da yazo game da hani wanda yake sake babu kaidi game da al-mukhabara wal muzara'a yace za a dora shi akan abin da yake akwai mafsada ya zama an yarjejeniya da yake akwai mafsada a ciki an gane kamar yanda hadisan da kansu sun bayyana haka hadisan da suka yi bayani akan ta sun zo da wannan karin bayani akan wannan to in ko babu wannan mafsada din to sai da a dora shi akan a kaurace masa nadban wa istihbaban a kaurace masa a matsayin mandub ko mustahabbi ne a kaurace ma wannan nau'i na kasuwanci gara ka ba mutum gona ya noma fi sabilillahi fiye da kace zaka karbi wani abu daga hannunsa sai a dora akan in ka karba to babu laifi amma rashin karba din shi yafi an gane yace akwai abin da yake nuni zuwa ga wannan yazo hadisin wato an ruwaito daga ko Amr bin Dinar ya ruwaito Amr bin Dinar yake cewa na tambayi Taus yace masa law tarakta al mukhabara ina ma a ce ka bar wannan kasuwanci na mukhabara ko kuma wannan hulda na mukhabara fa innahum yaz'umuna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anha domin suna riya cewa annabi ya hana faqala sai shi Taus yace masa wato inna a'lamahum akhbarani mafi sanin su shi ya bani labari yana nufin Abdullahi dan Abbas wanda shine mafi sanin su ya bani labari annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yanha anha annabi bai hana mukhabara ba وقال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلومة ليهم كيباوة نوانسا قونا ينوما كوتا شيفي الخير في يدي كربواني أبونا حراجي أهل ننسا إمام أحمد يفتد حديثا كإمام البخاري يفتد أغاني المنذري دي كاو حديثا سيشروع أكنسا to dan haka da wannan hadisin da sauran bayanai da malamai suka yi suka tafi akan halaccin al-mukhabara matakar ba a sa wani abu da zai zama mafsada a ciki ba to nazo da wannan karin bayanin ne dan kar ku shiga rudani tunda karatu tukan mu na fiqihu mun yi bayani akan halaccin irin wannan kasuwanci musamman karatu fiqihul muyassar mun bi ta kan gabar mun yi bayani akai mun wuce mun nuna halacci wanda kaga hadisi yazo ya magana akan annahyu anil mukhabara to in muka wuce za ku shiga rudani shi yasa ne wannan karin bayanin to shi ammuhu din nan da yace an ammihi daga uncle kinsa ismu ammihi Zuhair bin Rafi' to sunan wannan uncle nashi Zuhair bin Rafi' shine sunansa to kaga shi an gano wane ne yace wa ka hadisi ammati Jabir haka kuma kamar hadisin yar uwar mahaifin Jabir allati bakat abahu lamma qutila yawm Uhud wanda tayi wa mahaifinsa kuka a yayin da aka kashe shi a yakin Uhud ta yi masa kuka to suka ce ismu ammatihi Fatima bintu Amr ita wannan yar uwar mahaifi nashi sunanta Fatima bintu Amr Fatima bintu Amr kaga ita ma an gano wace ce sai dal kaso to mata ina hudu shine az-zawju waz-zawja miji da mata wannan kaga yafi saurin ganewa dan an ce mijinta an fi saukin gane shi da wuri ko matarsa az-zawju waz-zawja ka hadisi sahih kamar hadisin nan ingantacce fi wafati zawji Subai'a da yayi magana akan rasuwar mijin Subai'a Subai'a shi ma mun karanta hadisin na karanta shi a tafsirin Qur'ani na karanta hadisin a wasu littafai irin Minhajul Muslim da sauransu yanda hadisin yake mijinta ne ya rasu ya barta da ciki to bayan wasu ƴan kwanaki sai ta haihu wasu na cewa kwana 40 wasu na cewa kwana 15 wasu na fadar sabanin haka sai ta haihu bayan kwanaki da rasuwar mijinta sai ta je ta yi fatawa sai Ibn Abbas ya ce dole za ta yi mafi tsawon ajali guda biyu dama ita mai ciki ajali biyu ne inda miji ya rasu akwai wata hudu da kwana 10 akwai kuma ajaluhunna an yada'na hamlahun ta yace za ta yi mafi tsawo mun gane idan ta haihu kafin wata hudu da kwana 10 to sai ta yi wata hudu da kwana 10 in ko ta yi wata hudu da kwana 10 ba ta haihu ba to sai ta haihu shine karshen iddat kenan ajali mafi tsawo shi za ta yi sai Abu Hurairah ya ce a'a amma bari mu tura wajen Ummu Salama matar manzon Allah ta yi wata tambaya shi yana da wata fa'inta sabanin wannan yace amma bari mu aika wajen Ummu Salama a yi tambaya sai suka aika sai Ummu Salama ta ce ai Subai'a mijinta ya rasu kaga ba a faɗi sunan mijin ba sannan kuma bayan wasu ƴan kwanaki da rasuwar mijin ta haihu kuma manzon Allah ya daura mata aure kaga garrama ta kare kenan yawa ba dole sai ta yi wata hudu da kwana 10 ba yawa in dai ta haihu to shikenan za a daura mata aure koda da sati ɗaya ne koda da kwana ɗaya koda da awa ɗaya ne mijin ta rasu ta haihu shikenan bukata dai ya zama rasuwar ta riga haihuwa to shikenan ta gama idda kun tuno hadisin ko shi ma mun sha karatun sa to shi wannan mijin kaga an boye shi sai ya ce ismu zawjiha Sa'ad bin Khawla sunan mijin Sa'ad bin Khawla yace wa ka hadisi zawjati Abdurrahman bin Zubair haka kuma kamar hadisin matar Abdullahi bin Zubair haka ita ma ba a faɗi sunanta ba allati kanat tahta rifa'a al-Qurazi fa tallaqaha wanda da ta kasance karkashin rifa'a al-Qurazi sai ya sake ta saki uku to da ya sake ta sai Abdurrahman bin Zubair ya aure ta to sai ta kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa Abdurrahman bin Zubair ya aure ta ba ta aibata shi wajen sallah ko azumi ko kiyamul layli amma abin da yake tare da shi kamar harshen zani abin da yake tare da shi manzo Allah yana zaune a gurin Abubakar yana zaune a gurin abin da yake tare da shi al'auransa yadda ka san harshen zani haka take ma'ana al'auransa bata da lafiya. To shine manzo Allah ya kalle ta ya dariya ce so kike ki koma wajen rifa'a al-qurazi ko? Ta yi shiru ya ce to hakan ba zai faru ba sai ki haɗanɗani 'yar zumarsa shi ma ya haɗanɗani 'yar zumarki wana har sai Abdurrahman bin Zubair ya sadu da ke matukar bai sadu da ke saduwa ingantacciya ba ba zai yi ki koma wajen rifa'a ba shi ma hadisin kun tuna shi ko? mun sha karanta shi to ita wannan matar kaga a hadisin ba an bace sunanta ba kun fahimta? Suka ce to wasmuha Tamima bintu Wahab sunanta Tamima bintu Wahab shi ne sunanta to yanzu dai kun gano menene al-mubham ko? Jam'in sa al-mubhamat ashhar al-musannafati fi mafi shaharar da littafai da aka wallafa game da wannan ce sannafa fi hadha an-naw' adadun min al-ulama adadi da yawa na malamai sun yi wallafe ko sun yi wallafa a wannan nau'i minhum Abdul Ghani bin Sa'id daga cikin su akwai Abdul Ghani bin Sa'id wal Khatib wal Nawawi wa ahsanuha wa ajma'uha amma mafi kyau daga ciki mafi kuma tattaro abubuwa shine Kitabul Mustafad kitabu al-mustafad min mubhamat al-matn wal isnad li Waliyuddin al-Iraqi na wani ana kiransa Waliyuddin al-Iraqi shi ya fi tattaro abubuwa da yawa sai gaba na tara ma'rifatul wuhdan sanin al-wuhdan menene al-wuhdan ga ta'rifin sa awwalan ta'rifin al-wuhdan alif lughatan aluga al-wuhdan bi dammi al-waw jam'u wahidin al-wuhdan tare da yima wawun din damma jam'i ne na wahid an gane ko jam'i na wahid kenan daidaiku da Hausa haka muke cewa ko ba istilahan a istilahi humur ruwatu alladhina lam yarwi an kulli wahidin minhum illa rawin wahid sune marwaitan da ba wani da yayi ruwaya daga gare su in banda mutum daya kowanne daga cikin su mutum daya ne kawai yayi ruwaya daga gare shi to wannan su ake kira al-wuhdan fa'idatuhu fa'idar wannan bahasin shine ma'rifatu majhul al-aini wato sanin wanda yake majhulul aini ne shi ba a gama sanin shi wane ne ba wa raddu ruwayatihi idza lam yakun sahabiyan da kuma mayar da ruwayarsa idan bai kasance sahabi ba wato majhulul aini shi ne wanda ba a tantance an faɗi sunansa amma ba za ka iya ce ayyana cewa wane ba ne kun gane to dan a san wannan sannan waraddu ruwayatihi sannan idan an gano mashhulul aini din to ruwayar sa tunda shi kadai yayi ta bayi da aboki shi kadai ne to za a mai da wannan ruwayar tunda mashhulul aini ne za a mai da wannan ruwayar idza lam yakun sahabiyan idan ba sahabi bane in sahabi ne ba bukatar sai mun san shi wane ne koda mashhulul aini ne inda sahabi ne za mu karbi ruwayar sa amma in ba sahabi bane to za a mai da wannan ruwayar wannan shine fa'idar wannan bahasan salisan gaba na uku amsilatuhu misalan irin wannan nau'i na hadisi alif na farko min as-sahabati wanda ya kasance daga cikin sahabbai shine urwa bin al-mudarris ko urwa bin al-mudarris wanda sahabi ne lam yarwi anhu ghayru shabi ba wani da ya ruwaya daga wajen wannan sahabi in banda Imam Shafi mun gane sannan al-Musayyib bin Hazm lam yarwi anhu ghayru ibnihi Sa'id ba wanda ya ruwaya daga gare shi in banda dansa Sa'id ibn al-Musayyib ai mun san shi ko tabi'in nan ana kira masa laqabi da sayyidut tabi'in to shi kadai ya ruwaya daga babansa sunansa al-Musayyib bin Hazm ba wanda ya ruwaya daga wajen shi wannan sahabin in banda dan sa Sa'id bin al-Musayyib mun fahimta to kaga wannan sahabbai guda biyu suna daga cikin wannan suna daga cikin al-wahdan wanda aka mutun ɗaya kawai yayi ruwa daga gare su ba nabiyu min at-tabi'in daga cikin tabi'ai shine abul ushara abul ushara lam yarwi anhu ghayru hammad bin salama ba wanda yayi ruwa daga wajensa in banda hammad bin salama shi tabi'i ne abul ushara amma ba wanda yayi ruwa daga gare shi in banda hammad bin salama mun fahimta to duk wa'annan suna daga cikin al-wahdan gaba na hudu hal akhraja ash-shaykhan هل أخرج الشيخان في صحيحهما عن الوحدان شن بخاري دا مسلم سوني الشيخان كركا چيز اوهن ننغو دابيو بخاري دا مسلم شن سن فتر تحديثي دا الوحدان اچكين انغن تتلي تتفنسو دابيو صحيح البخاري دا صحيح دا صحيح مسلم صحيح البخاري دا صحيح مسلم شن اچكين وانا ingantattun littattafai nasu sun fitar da hadisi daga al-wahdan alif magana na farko wanda shine amsar tambayar amsa ta farko je zakara al-hakim fi al-madkhali al-hakim ya fada a cikin littafin sa al-madkhal cewa anna shaykhaini lam yukhrija min riwayati hadha an-naw'i shay'an musu fitar da wani abu ba daga riwayar wannan nau'i na hadisi riwayar al-wahdan musu fitar da wani abu ba a cikin littafansu sahih al-bukhari a cikin ingantattun littafansu sahih al-bukhari ko sahih muslim ba su fitar da wato wata ruwaya na wannan nau'i na hadisi al-wahdan ba wannan inji al-hakim kun gane ba magana ta biyu yace lakin jumhurul muhaddisi sai dai jumhur na malaman hadisi qalu sun ce inna fi sahihaini ahadisa kasiratan anil wahdani min as-sahaba lallai inji jumhur na malaman hadisi a cikin as-sahihaini bukhari da muslim ahadisa kasira akwai hadisai masu yawa anil wahdan wanda suka ruwaito su daga al-wahdan min as-sahabati amma daga sahabbai al-wahdan min as-sahaba akwai su da yawa suka ce minha daga ciki akwai hadisul musayyib akwai hadisin shi al-musayyib dinnan wanda dansa ɗansa Sa'id ibn al-Musayyib ya rawaito daga gare shi fi wafati Abi Talib wanda ya magana akan rasuwar Abi Talib hadisin al-Musayyib ɗansa ibn al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib shi ya rawaito shi daga babansa al-Musayyib bin Hazm bin Abi Wahab babansa kenan al-Musayyib bin Hazm bin Abi Wahab shi ya rawaito wannan hadisin dangance da rasuwar Abi Talib shi ma hadisin kun san shi Bukhari da Muslim sun fitar da hadisin kun san hadisin mun sha ambaton shi cikin musamman karatun mu na aqida cewa lokacin da mutuwa ta halatu wa Abu Talib manzon Allah ya zo gurin sa sai ya samu akwai Abu Jahal tare da shi da Abdullah ibn Abi Umayya abinnan haka ne Abdullah ibn Abi Umayya nake tsammani a tare da shi har ya bijiro masa ya ce la ilaha illallah ya faɗi wannan kalmar da zai masa shaida a gaban Allah su kuma suna tare da shi sai suke cewa zaka guji addinin Abdul Muttalib a targaba an millati Abdul Muttalib har yanzu karshen abin da ya faɗa shine ana ala millati Abdul Muttalib abin da ya faɗa malamai sun zo ne su ce huwa ya ce huwa ala millati Abdul Muttalib shi ana yace amma su sai su ce huwa dan gasu danganta wa kansu kalmar da ya faɗa to wannan hadisin al-Musayyib kawai ya ruwaito shi dansa kawai ya rawaito shi Sa'id daga babansa wanda baban nasa sahabi ne kuma Bukhari da Muslim sun fitar da shi nabi akwai hadisi Qais bin Abi Hazim hadisin Qais bin Abi Hazim ya rawaito shi an Mirdas al-Aslami daga al-Mirdas al-Aslami al-Mirdas al-Aslami Qais bin Hazim din kadai ya rawaito wannan hadisin daga gare shi hadisin da yake cewa yadhhabu salihun al-awwal fa al-awwal mutanen kirki za su yi ta tafiya na farko sannan mai bin sa mutanen kirki wannan ya tafi cikin hadisi yace wa yabqa hufalatun ka hufalati ash-sha'iri aw at-tamr la yubalihim Allahu balatan Bukhari ya fitar da shi da lamba ta 6434. Bukhari ya fitar da shi, Muslim bai fitar da shi ba, Bukhari ya fitar da shi. Wai manzo Allah yana cewa mutanen kirki za su yi ta tafiya ɗaya bayan ɗaya, sai abinda zai za su wanda za su yi saura shine hufalatun ka hufalati shayr, to ne gurbatattun mutane wanda suke kamar gurbataccen sha'ir, wanda cikin sha'ir zaka samu akwai ɗaiɗaikun da marasa kyau ne, ko dabino ka tara, ko kilan dabino ka sai sai ka ta cire marasa kyau daga ciki, sai ka samu kwaya hudu kwaya biyar marasa kyau masu tsutsa, su ne za su yi saura. La yubalihum Allahu balatan, wanda Allah ba zai wato irin mutanen da Allah ba zai ɗaukaka wani matsayinsu ba, mana irin mutanen da wato ba su da wani matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To hadisin Bukhari ya fitar da shi, kuma kaga shi ma yana daga cikin wanda aka ruwaita daga mutum ɗaya daga sahabbai, shi ne Mirdas al-Aslami. Mun gane? Sai ce ashharul musannafati fihi, mafi shaharar littattafan da aka wallafa a wannan nau'i shi ma shi ne kitabul munfaridat wal wuhdan, kitabul munfaridati wal wuhdan wato lil imami Muslim, na al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala. To wannan shi ne gaba na biyu, daga lokaci ya yi matsaya nan mutane zama za mu tashi gaba na goma insha Allah, da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai, da ya bamu lada kurakurai Allah ya fi mana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.